السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka muna isar da sakon gaisuwa ta addinin musulunci sakon gaisuwa ta ɗan ƙasar tahiyyatuhum yawmal qawlihi salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya mahaliccin mu Allah mai kowa mai komai da ya hukunta mu kasance rayayyu a wannan yini ko wannan safiya ta asabar wanda yake yau 18 ga lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1447 wanda yake daidai da yau 8 ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2007 ko to yau 7 ga watan march a kalandar masu albashi shekara ta 2026 kuma insha Allah zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba daidai irin wannan lokaci ne bayan sallar asuba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi a cikin zakatun muna addu'a ga Allah madaukakin sarki ya wadata mu da kwarin gwiwa wurin jajircewa akan sabga ta neman ilimi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashin mu zai kare. Muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai dimbin albarka, surata Ali Imran, wanda sura ce da take kumshe da darussa mabambanta. Wanda muna nan a cikin bayanan gidan Imran har yanzu ba mu fita ba ta yadda nana Maryam daga zuriyar gidan Imran ta samu da ko mala'ika ya zo ya gaya mata cewa za ta samu da yana mata bishara da samun da har ma ga suna ya rada wa dan shi Allah ya ce ya gaya miki sunan dan da zaki haifa karki sa masa kowane suna face Isa kuma zaki masa lakabi da Isa dan Maryam yawa Isa dan Maryam ba Isa dan Allah ba yawa ba kamar da su suka dauka ba suna ganin tunda ya zo ta wani irin salo wanda babu mahaifi kuma tabbas an san ba ta da juna biyu kuma ta dawo da da kuma dan ya tabbata cewa ita ta haife shi saboda duk wani dalilai na me jego ya bayyana a tattare da ita da haka suka ce kawai Allah ne wa iyazu billahi ya samar mata da wannan juna ya ba kuma da ban haka din ne in ba a manufa irin ta su ba duk wani juna biyu Allah madaukakin sarki shine yake kimsa shi yajma'u khalqakum fi batadu haka ne ko 40 yawman hakan nan Allah madaukakin sarki ya tsara halitta din khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin talas halitta bayan halitta a cikin dubbai guda uku duhun tumbi duhun wane ne duhun mahaifa da duhun ruwan cikin mahaifa hakan nan yaro zai ginu har ya zama halittacce Allah ya fito da shi shi yasa yace yana tattara halittar dan adam ne a cikin mahaifa a mataki bayan mataki tun daga nudufa har zuwa kwayan halitta ba'ana ya zama zygote zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa shi ya fito a matsayin da dan tayi ko jariri Allah madaukakin sarki sai ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا الأكمى والأبرص وأهي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
الله يسعدك هذا الهري فنجي جمعه وكاكين سركيتي ويكلم الناس في المهدي وكهلا kuma wannan dana ki inji Jibrilu yana ga ya mata zai yi magana wa mutane tun daga yanzu a yau kika haife shi a yau zai fara magana ga gan dai ba ikon Allah ba ya zai haka ta kasance kuma zai ci gaba da magana ba wai zai iya yanzu bane ya daina har zuwa lokacin da in girma ta zo masa shine kahal wa min as-salihin kuma yana cikin bayin musalihai inji Allah madaukakin sarki qalat sai nana Maryamu tace ma wannan bawan Allah da yazo yake mata wannan bayani malaika kenan rabbi anna yakunu li waladun tace to ka fada wa ubangiji na da ya tuno ga kazo ka same ni da wannan bushara ta yaya ne zan samu da walam yamsasni bashar alhali da namiji bai taba jiki na ba qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha sai yace wannan ai mai sauki ne ubangijinki allah shi yake halittar abin da ya ga dama iza qada amran idan yayinki hukuncin kowani irin lamari ne fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai cewa yake abun umarni yake bashi ya zamo abin da Allah ya yi nufa kuma sai abun ya zamo yadda Allah madaukakin sarki ya nufe shi babu kautawa babu jinkirtawa wayu'allimuhu alkitaba kuma Allah zai ilmantar da shi littafi wal hikma zai ilmantar da shi tsarin ilimi na fassara littafin da Allah ya bashi shine hikima wa nubuwa da kuma annabta wal injil Allah wat tawrata ku Allah zai bashi littafin ilimin at-taura wal injil da sanin littafin injila wa rasulan ila bani isra'ila sannan shi zai zamo manzo ne zuwa ga yan bani isra'ila kuma daga cikin jawaban da zai musu shine anni qadji'tukum bi ayatin li rabbikum haqiqa ni nazo muku da hujjoji bayyanannu daga wurin ubangijinku anni akhluqu lakum min ad-dini ka hay'ati dair zan iya cuda yumbu ko tabo in cura shi zamo kaman curin dan tsuntsu fa anfuqu fihi sai yi busa a cikin sa fa yakunu dairan bi iznillah sai ya tashi da fukafikin sa ya fura ya tafiyan sa da iznin Allah amma wa ubrihul akmaha ko zan iya shafa makahu yanzu makahu zai warke wal abras haka mai cutan kuturta zan iya shafa shi yanzu ya warke wa uhiyal mauta bi iznillah kuma zan iya rayar da matacci yanzu nan ramataccen sai ya rayo da iznin Allah amma inji annabi Isa dan Maryam wa unabbi'ukum kuma zan ke ba ku labari bima ta'akuluna da abin da kuka ci abinda ka ciyo yau a suhur sai annabi Isa ya ce abu kaza ka ciyo wa ma tadakiruna fi buyutikum da kuma abinda kuka ajiye a matsayin guzurin ko posto wanda kuka ajiye a sto wanda sai gobe hala za a yi amfani da shi inna fi zalika la ayatun lakum in kuntum mu'minin cikin wannan bayanai akwai ayoyi ababan lura a gare ku in dai kun kasance masu imani waɗannan ayoyi duba ne suke akan har yanzu dai iyalan gidan Imrana wato jikan Imranan dan gidan nana Maryam alaiha salam shine Isa dan Maryam shine Allah madaukakin sarki ke mana bayanin sa anan annabi Isa ya kasance yayi magana ne kamar yadda muka yi batu a jiya domin ya kare jatuman sa ga suka da aibantawa da hayaniya da suka tayar bayan sun ga tashi go birnin Kudus ta doshi mihrab wato dakin da take ciki a nan masallacin Al-Aqsa yadda za ta koma sai suka tare ta nan ku aka yi cincirin du'a ana nuna ta da yatsa ana gaggaya mata bakakin maganganu a gidanku gida ne na mutunci gida na manyan mutane ta yaya zaki zo da abun kunya irin wannan babanki ba san shi ba da aikayeka na kula matan banza hakan nan mahaifiyanki ba mazinaciya ba dan me zaki zo mana da wannan to kuma tunga canga wurin haifuwa annabi Isa dan Maryam Allah ya umarce shi ya ga mata cewa kada ta yi bakin ciki. Allah ta khafi wa la tahzani. Kada ki ji tsoro kuma kada ki ji bakin ciki. Ke dai ki dauki danki ki doshi cikin gari da shi. Kuma kar ki magana da kowa. In ma kika hadu da mutum guda daya tilo a hanya ba tare da jama'a da yawa ba, in mutun ɗaya ne, to ki ga masa cewa kar ma in an je gari a gabaki magana a dauka ko wani abu ne, shi wannan mutun ɗaya ya zo miki dalili cewa fa shi kan yanzu ya sani ke kin yi bakance ba zaki magana da kowa ba tsawon yinin yau, ɗanki ne zai ba su amsa duk tambayoyin da za su yi miki. Dan haka Annabi Isa dan Maryam bayan ta shigo ta nuna shi yaro kai bude baki, babu tsamin baki irin na yara ƙanana masu koyon magana, masu koyon magana irin ta mutane, domin harci shi yake saka mutum yayin magana, amma da taimakon labba guda biyu da taimakon hakora na sama da na ƙasa. Da zaran bakin mutum ba hakori zaka ce kalmomin ba sa fita daidai, to amma yaron ya fita yayi magana, magana mai kyau. Shine ma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda suka yi magana a tsumman goyo sai jarire guda uku, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne muttafaqun alaihi. A kaf a tarihin duniya babu waɗanda suka yi magana suna tsumman goyo sai yara guda uku. Na farko dai shine Annabi Isa dan Maryam, wanda gashi da tazo fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan, dan me zaki nuna mana yaro karami jariri da aka haife shi yanzu kuma kike mi magana da shi? Maryamu kin rena mana hankali. Da ƙarshe da ya fito ya musu magana, inni Abdullahi kaza 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 wa barran bi walidi ti zuwa ƙarshe. Wannan yayi magana kowa jin kowa. Sai kuma yaron da wani bawan Allah daga cikin mabiya Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bani Isra'ila ana kiransa Jurayj. Jurayj bawan Allah ne na kwarai, wanda yana da cikakken da'a da biyayya ga tsarin bauta da Annabi Musa ya karantar da su. Dan haka ma ya fita bayan gari, abin da ake kiransa kiskali mu yanzu ana. Zaka ga almajirai in suna son su ware kansu daga hayaniyan cikin gari, kada-kade da mata kasiyatun ariyat wanda suke disturbing tsarin karatu da hadda, sai kaga sun fita bayan gari can akalla zai kai kilomita 1 daga cikin gari. Wani wani lokacin ma kilomita 2 can dai ne sai da hayaniyan cikin gari ba zai dame su ba. Sai aje ya zauna a can a yi ta tilawar alqur'ani, in bara ne yara su su bara kai wa malam su ma su ci, amma dai suna can jeji. To shi sai ya zama ya ware kansa irin wannan abun, ya yayi sauma'ansa a can bayan gari, yayi iskalansa a can yake zuwa yi bauta. Kullun da safen ya fita, abincin sa zai fita da gusarin abinci, dan dama haka suke, ba zai dawo ba sai duhu ya shiga, kowa ya koma gida, ko kuma kowa in ma ba koma gida ba dai akalla ganin tsareci ya rabu ba zai gidi ba insha Allah. To yana can sai Allah ya jarrabe shi da mahaifiyarsa, taje ta san yadda yake da mata, taje ta yi masa sallama, assalamu alaikum shiru, assalamu alaikum har baki uku shiru. Ashe shi a lokacin yana salla ne, idan mamar ta sa ta yi sallama tunda mahaifiyarsa ce ya gane muryar ta, sai ya ce ya rabbi ummi wa salati, ya Allah ga mahaifiyata tana mun magana fa, ni kuma gashi ina ganawa da kai ina salla. Can kawai sai ya ce bari rabu da ita, ai Allah din ya san halin da nake ciki, dan haka ban mata laifi ba. Ashe mahaifiyar ta ji haushin abin da ya ba tare da ta ji abin da yake faɗa ba, sai ta ce ko zaka ga abin da ranka baya so a rayuwa, ko ta kalma au kalma ta nahawa ta kama hanya ta dawo cikin gari. Bayan ya ida sallan sai ya fito bai ganta ba, ta riga da ta yi zuciya ta tafi. To wannan abin sai ya jawo wata kilaki daga cikin gari, ita kuma ta kan fita ta je can, amma sai ta bi ta layin da yake bi, ta tafi kiskalin nasa, sai ta tafi can cikin lawin. Akwai wani mai kiwon dabbobi a cikin lawan, sai su je su baje su yi karuwancinsu da shi, har ciki ya bayyana mata, har cikin ya kai haihuwa, kuma koyaushe ana ganin ta fita gefen kiskalin Jurayj take bi. Daga ƙarshe da ta haihu aka kama ta, aka kawo ta kofar fada, waye miki ciki, saboda abin a ce an yi ciki abin kunya ne, waye miki, tace ai Jurayj ne. Nan da nan ko yan kala da yan daba suka doshi kiskalin mallan Jurayj, yana can yana bautan Allah, yana zuwa ya ji hayaniya, ya leko ya ga hayaniya mai ake kawai, sai ya ga ce munafikin Allah ta'ala, ustaz an gariya, sai duka akai kace-kace da rufa da kiskalin nasa, akai ya ga masa tufafi, akai ya ga masa rigar mutunci, aka dauko shi jinajin, aka kawo shi kofar fada wa sarki, ce ga nan munafikin ranka dade an kawo. Ana zuwa sarki ce to za a yi maka hukunci, amma ko kana da ta cewa, ce eh shi bai da ta cewa, amma yana roƙon alfarma, me alfarman roƙi za mu yi maka? Yace a bashi dama zai salla raka'a biyu. Sarki yace masa yi ko kai in ka gama ma dai hukuncin za a yi. Eh alwallahi salla raka'a biyu, sai yace a kawo masa jariri, aka kawo jinjiri da ta haifa ɗan su kafin a je a daki Jurayj a kawo shi fada. ya taba shi yace kai yaro bayan yaro ki Allah yace fitar da shi da abun wannan kunya da aka daura masa balifin sa bane ya taba yaro yace kai yaro kai bawan Allah ne ka daure kai bayanin wane ne mahaifinka sai yaro ya daga kai yayi magana shi ma anan murya mai kyau ta yadda duk jin kowa ba tare da loudspeaker ba ko ba tare da tsamin baki irin na yara ba gashi yaro ne babu hakuri amma kowa ya ji abin da ya fada cewa abi ra'il abi fulan baba na wane ne ra'il ganam ne kiwon dabbobi shikenan fa anan ko sai ka fara diban albarka eh jurejo ai mai karama ne bawan Allah ne kaga kaga me yake cewa waliyin Allah maza maza sai aka je aka gina masa iskalin sa ba ginin karama kuma yanzu gini mai kyau sai ya zama sakan abun bauta a gurin su saboda sun ga karama daga wurin sa ya saka jinjiri kuma daga nan da jinjirin yayi magana sai ya duk ya koma yarantar sa na jarire to wannan shine jinjiri na biyu da suka yi magana tsumman goyo sai jinjiri na uku wanda suka yi magana daga cikin uku da suka yi magana tsumman goyo shine jaririn ashabul uqdud da Allah madaukakin sarki yake cewa qutila ashabul uqdud annar zatil waqud izuhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ubangiji madaukakin sarki anan dai tsarin yan bani isra'ila din wato su suna da mungayen mutane shi yasa yahudawa duk abin da suke a yanzu kadan ne in ka auna da ta'addanci da ta'annuti da yan uwansu na baya suka yi kakanninsu da iyayensu na baya a bani isra'ila ne aka samu wani matsiyacin sarki yasa aka haƙa rami wanda sarkin ana ce masa da kayanus wanda shine wannan masu ashabu taki da kayanusu yace ko dai mutane su zo su bi tsarin sa nace shi ne abun bauta ko kuma tuye halaka su to fa anan ne aka yi ta ya sa an yi rami turke kyarami kuma an hura wuta a ciki cewa duk wanda bai yarda cewa shi Allah bane to ya fada ramin nan masu imani suka dinga zuwa suna fadawa har sai da takaita kawo ta mata danta da ta haifa da su dan su ta taho abin ka da 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 mahaifi za ta fada cikin wannan wutan ta zo sai ta ci zafi wutan sai ta ga ita ma ba za ta iya jure zafin wutan ba ina ga kuma danta na baya sai ta sai ya kama ta sai ta ja da ba ta yi turus jimin san Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi baya baya sai kawai ta ji dan nata yayi musi a bayan ta ya dafa ta yace ya umma yake mahaifiyata isbiri kuma kowa ya ji isbiri ki hakuri fa innaki alal haqq akan gaskiya kike fada kai babu abun kin fada wutan wuta ce a zahiri amma aljanna muka tafi tai kundin bala kai ta fada cikin wannan wuta kuma ta wuce aljanna da ikon Allah wadannan sune jarirai guda uku inji annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana a tsumman goyo wanda aka haife su da su da su kuma yanzu suka yi magana akwai maganganu da ake kawo na cewa wai annabi Yusuf in kana bibiyan karatuttukan malamai zaka ga suna kawo cewa annabi Yusuf da matan Aziz ta biyo shi wanda shi ma ake cewa sunan ta Zaliha ko Zulaihat ta biyo shi a guje akan sai yayi fasikanci da ita ya guga a guje a kokarin gudu da shi da ita Allah ya ce fastabaqal baba sun yi tsere tsere wurin rigegeniyen ya bude kofa ya fita kuma gate din kaman gate ne na presidential palace dan haka ba kofa dai bane in ya bude wannan kofan bai tsira ba sai ya ji ya bude kofa ta gaba to ya bude wannan kofan tana bin sa ya bude wancan kofa tana bin sa ya ji kofa ta wanda ita ce daga ita za a shigo asalin main palace din kafin sauran kofofi gidgir kafin a shige da ita Zaliha take ko yadda matan sarkin take Imratul Aziz yana bude kofa ta karshe shikenan sai suka hadu da mijinta a bakin kofa din to amma wa shahida shahidun min ahliha da Allah madaukakin sarki yake bayani sai yace wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai sheda daga ahalin Zaliha din ya bada sheda cewa a duba a gani dan suna isowa wastabaqal baba da ita da shi sun yi rigegeniya wa na bude kofa suna isowa wa alfa ya sayyidaha alladal bab sai suka tarar da mijinta a bakin kofa sai yace a ya haka kuma ke da dan dakin naki me ya faru sai nan da nan ta kada baki tace ma me zaka yi da man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azaban alim ita ce alqaliya ita ce mai kara ta gabatar da karar kuma ta yanke hukuncin abin da za a yi. To fa mijin da ke mai hankali ne sai ya ce a ba haka za a yi. A dai bincika shine sai wani mai sheda ya sheda aka ce wani jinjiri ne. Amma maganan gaskiya shine wani ne daga cikin mutanen gurin wanda ya ga daga cikin masu shige da fice. A fadan ya ga duk abin da ya faru sai ya bada bayani. Shi ya sa ma manzon Allah bai kawo wannan ba sai ya kawo iya waɗannan guda uku. Yaron Jureju da yaron bangaren Ashabul Ukhdud da kuma Annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam. Saboda haka dai Annabi Isa da waɗancan jaridai su ne wanda Allah ya sanya musu wannan gagara gasa ko kuma gagara ba daudin abin da ba kowa bane yake iya yi, ko kuma in ba ka ga wani yayi to tabbas a bincika akwai wani abu na siddabaru a ciki. Yawa akwai wani abu na ba duhu ko kuma kauce hanya. Nana Maryam mun yi bayani jiya da ta ce ta yaya za ta samu ɗa bayan ita namiji bai taba jikinta ba. Allamsu baya nufin cewa in shafa maka dauke shi a matsayin shafa din ma. Ita a yadda take din zai yi a ce wani namiji ya taba jikinta domin tun tasowanta ta taso ne a gidan ƴan uwanta. Bi ma'ana daga wurin mamanta sai wurin baffanta Zakariya. Annabi Zakariya shi rene ta reno mai kyau kuma wanda kaga wannan a ɗabi'ance a tsari na fitira babu yadda za a yi uba ko babba kanin uba kenan. Ko kuma kawo gwan uwa ko kanin uwa ko kuma uba ko kanin uba su ake kiran su babba ko kuma kawo ko. To a ɗabi'ance a tsarin fitira in dai babu suru ba babu wanda zai sha'a wani ba jikin ƴar dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shakikinsa ko kuma li abbi ko li ummi. A ɗabi'ance a tsarin fitira shi yasa ma malamai suke cewa wannan tsari ne wanda Allah madaukakin sarki ya kimsa a cikin halittar yayin Annabi Adam. Zai yi wuya babba na gaskiya ya nemi lalata da ƴar dan uwansa, zai yi wuya kawu na gaskiya ya nemi lalata da ƴar uwarsa, zai yi wuyan gaske. In kaga mutum ya haka wannan kuma wani lalacewa ne, ana iya samu din har uba ma ka ga yana lalata da ƴar cikinsa. Amma dai a ɗabi'ance a hali nagartacce ana zaune lafiya kalau a hankalce a ɗabi'a ta ɗan adam zai yi a ce mutum mai hankali ya aikata wannan abu sai fa in ya sha kwaya ko kuma wani abu na tsafi wanda Allah yana buƙatar yin kuri yance masa sai ya yi zina da mahaifiyarsa ko wani abu mai kama da wannan. Wanda gashi nan muna ji sai an kama zuwa irin bayanai da yan hisba suke gabatarwa sai ka ce an ce wai mutum ne ya saka a je a yi zina da mahaifiyarsa a kawo umarniyar zina da shi za a haɗa a yi tsafi. Daga ƙarshen an kama wanda suka yi sai su ce ai ga wanda ya saka sai a gano kuma ɗan wannan matan ne. Don ba lalacewa ba waye zai so a ce a yi zina da mahaifiyarsa, ai sai tsinanne na gaske. To don haka dai a ɗabi'ance ba a tunanin Annabi Zakariya ma a matsayinsa na tsoho har yanzu dan tsoho ne tuku. Ai mun ji bayaninsa ya ce shi ta yaya ne bayan tsoho ne shi a baya ya za a iya samu ɗa. Ya ma yanke ƙauna ga samun ɗa da shi da matansa. Annabi yana annabin Allah amma Allah madaukakin sarki bai bashi haifuwa ba har sai da ya roki Allah madaukakin sarki sannan Allah ya bashi haifuwa. Ashe rashin ba da haifuwa ba illa ba ne. Idan har akwai annabin da sai da ya roki haifuwa kamar Annabi Ibrahim baban annabawa Imamul Mawahidina inna Ibrahima kana ummatan amma sai da ya roki Allah haifuwa. To kaga dan kai ba ka haifu ba kar hankalinka ya tashi kar ma ka fara tunanin ko wani laifi kai wa Allah. Allah ne ya so ya jarrabe ka ya barka haka ne. Saboda haka dai ita na Maryam babu wani namiji da ya taba shafa jikinta shafa a matsayin shafawa na sha'awa. Dan haka bata taba aure ba har ta koma ga Allah ita ba ta da aure. Kuma yana daga cikin bayanai da suka tabbata tana daga cikin wanda za su kasance matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ita na Maryam. Shi kuma ɗan nata Isa ɗan Maryam a bayanai ingantattu da malamai suka gabatar suka ce shi ya taka tudu biyu, shi annabi ne kuma sahabin manzon Allah ne. Shi yasa babu laifi dan ka ce Isa kuma ka ce radiyallahu anhu. Kamar yadda an ka kira Abubakar ko Umar ko Ali ko Usman zaka ce radiyallahu anhu, sai dai shi a wannan janibin ka ce masa sallallahu alaihi wasallama shi yafi girman matsayi shi annabi Isa da ce Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda duk sauran annabawa ma ya halatta ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam. Adam kace sallallahu alaihi wasallam, Nuhu sallallahu alaihi wasallam, har zuwa kan shugaban dukkanin halittu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da yake malamai sun firin jayar da ce musu alaihi ko alaihima ko alaihim salam ya amma dai in ka faɗa musu sallallahu alaihi wasallam din yayi wallahu ta'ala a'ala wa a'lam me yasa ya taka tudu biyu saboda zai dawo duniya kafin nan kuma manzon Allah sun hadu da shi abu na biyu kuma shi ba mutuwa yayi ba na farko dai mu gane annabi yasa bai mutu ba wanda za mu karanta bayaninsa a gaban muna da nisan kwana bai mutu ba shi Allah madaukakin sarki ne ya dauke shi saboda hangen abin da zai je yanzu to zai sake dawowa duniya a karo na biyu in zai dawo kuma zai dawo ne a nan masallacin al-aqsa yadda ake wannan rikita-rikitan anan zai bayyana ya ci gaba da yada da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da nan in yazo ba zai amfani da injila ba zai amfani ne da alqur'ani saboda haka ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam Allah madaukakin sarki zai sanar da shi littafi wal hikima to anan idan duk inda kaga a cikin alqur'ani ya ance alkitabu sai aka ce wal hikima to alkitab din ana nufin littafin da aka bai ma wannan annabi alhikima kuma ana nufin tsari na wahayi wanda Allah madaukakin sarki ke baiwa annabawansa domin yin sharhan abin da aka saukar a dunkule a cikin littafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah madaukakin sarki ya faɗa haka game da shi wa yu'allimuhumul kitaba sai ya ce wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin dan haka dai alhikima duk inda kaga an gwamutsa tsakanin alkitabu da alhikima a cikin alqur'ani ana nufin me alqur'ani ma'ana littafin da aka bai wa annabin da kuma hikima wato a hadisan maganganun bakin sa zamu iya fahimtar wannan ko annabi Musa alayhi salatu wassalam ko fahimci wani abu a tarihin annabi Musa annabi Musa lokacin da ya yi tagogwar mensa a ƙasar Misra da duda awadi ya yi tayi da wa'azi wa Fir'auna da faditashin da suka dinga yi na jefar da sanda da lankwame sanduna da tsafin matsafin Fir'auna da sandarsa taitai duk wannan abun annabi Musa bai yi amfani da attaura ba ba ya masa wahayin sa ba ai wahayin attaura wa annabi Musa a lokacin ba to da me dinga yin wa'azi yayi wa'azi ne da hikima ma'ana maganganun bakin sa wanda ba littafin at-taura din ba maganganun bakin nasa kuma Allah ne yake gaya masa abin da zai faɗa kaman dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ma in diku anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan sa sunan su wahayi kuma su ake kira hikima a duk inda ka je ka duba duk inda ka ga an ce al-kitab wal hikima sawawu da manzon Allah yake ko kuma da wani annabi to ana nufin littafin da aka baiwa annabi da kuma hadisan bakin annabi ko sunnan annabi dan haka anan Allah madaukakin sarki yace wa yu'allimuhul kitaba Allah zai sanar da shi ilimin littafin da aka bashi wal hikima da kuma sharha bi ma'ana yana da sunna tasa da zai sharhi littafin dan haka wannan shine batu a game da wannan annabi Isa da Maryam zai zama yana da ilimin littafi yana da ilimin sanin at-taura yana da ilimin sanin injila yadda ya kamata ko yu'allimuhul kitaba Allah zai sanar da shi rubutu saboda annabi Isa zai taso ba shi da malamin da zai koya masa komai waye mai koya masa shine mala'ika Jibril dan haka Allah zai koyar da shi rubutu da kuma al-hikma tsarin sharha da littattafai wat-taurat da at-taura wal injil da injila wa rasulan ila bani isra'ila kuma shi risalar sa ta takaita ne ga iya ƴaƴan isra'il wato bani isra'il iya su ne wa'azin annabi isa dan maryam ya kama dole akan su kuma dama iya su da naka turo shi kuma ko littafin bible ka duba shi kansa abin da yake faɗa shine I was not sent but to the 12 lost sheep of Israel ni ba turo ni ba sai dan ne wa'azi wa fatattun tumakin nan guda 12 na bani Isra'ila fatattun tumaki haka yake kirasu lost sheep of Israel fatattun tumaki ɗan Isra'ila ai abin nasu ya wuce tinkiya ta annuti da barna a gurin su daga tobala iri in ka gani ya garma tinkiya a lokuta daban-daban in kana bibiyan tsarin tarihi da yake fada na halaye da dabi'un su zaka iya fahimtar wannan wadan haka dai Isa dan Maryam annabi ne amma na ƴan bani Isra'ila saboda haka yanzu idan kai dan Najeriya kana iyamuri ko bai rabe ko ba karkare kace kai mabiyin almasihu ne sai mu ce maka ta ina sai mu sani ban in babanka Benjamin Netanyahu wato nan kuma kaga shikenan sai mu ce eh kana cikin ayyarin su amma ban ba haka ba babu ta yadda kuka hadu da kace wai kai mabiyin almasihu saboda shi iya wa'azin sa wa'azi ne wa iya ƴaƴan Isra'il wato a Yahudawa ne kawai annabtan sa ta gari amma in ya dawo a karo na biyu zai hadu da risala ne ta universal message na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ku annabi Allah ne da kansa yace ya turo shi duniya gaba daya amma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira saboda a rufe risala ko wani annabi za a tura shi wa ƴan anguwa kaza ko ƴan gari kaza ko ƴan ƙauye kaza ko kabila kaza amma da aka tashi turo shugaban dukkanin halittu kuma annabin ƙarshe wanda daga shi ba za a ƙara turo na annabi ba sai Allah yace ya turo shi gaba daya global message annabi yake dauke da shi saboda haka dan almasihu dan maryam idan ya dawo zai yi amfani ne da littafin alqur'ani domin ci gaba da da'awar sa har zuwa lokacin da kuma shi ma tare za ta kasance zai mutu in ya dawo wallahu a'lam dan haka dai akwai bayani da yake cewa zai ba su labarin abin da suka ci ba da labarin abin da suka ci wannan hali ne wanda mu yanzu anan idan wani ya ce ga abin da ka ci ina ga zaka yi kokarin hada shi da hukuma saboda wannan case din katan bai malaman makaranta za su ga maka suna yawan kashewa a makaranta yara an sun zo masu gani har hanji din sai kaje suna cewa mun san abin da kuka ci a gidanku gashi nan sai a kawo ƙara wurin malami to amma da ke malamai da hikima sai san yadda za su yi da Allah zuliyar ki suke a sai ke kuma wannan din sai a kira ta daga baya a ce mata karki ƙara yin girin haka ha to in har hakan ta kasance za a iya kwashe yaran a makaranta ko kuma ya haifar da wata fitina har yanzu to su yara yaro ya sarkin gaskiya abin da ya ganin haka yake fada ne da mai kuka ci ai kun ci ko sai da koko gashi na cikin ki kuma da gaskiya kan ni to illan su wannan masu fadan irin wannan din da ko bambancin mu'jizan annabi Isa dan Maryam shine shi yasa sai Allah ya ma fadi abin tun a cikin aya daya kuma zai ba su labarin abin da suka ace asto kenan ba iya abin da suka ci ba wanda yake sto mata yu zai ce a gidanka akwai sai wan doya guda uku akwai buhun wake da kaza da kaza da kaza da masara da wane ne wanda ka aje a store dinka wanda za ka diba ana amfani da shi dan abinci amma dai wanda ka ci yanzu kuma ta yi tumu ka ci ma kawai da tumu ka ci ka fito da tumu ka karya da tumu kai sahur zai iya gaya maka wannan amma sai dai a gidanka kuma akwai soyayyun kaji akwai nama da kaji a cikin freezer wanda za a amfani da shi sai dai ba shi dinka ci ba kuma dan Maryam zai iya gaya maka wannan sannan yana warkar da makafi wanda a kwanan nan naga an kama wani fasto ko ibada ne ko ogun namanta an kama shi for false miracle yazo ya ce shi annabi ne shi prophet suke cewa false prophecy yazo yana miracles come and see miracles wane ne suna wannan hayaniya ya miracles din sa na ƙarya dan haka ya shiga koman yan sanda sun kama shi sun yi nap da shi an yi gaba da shi yanzu kuma sai ta Allah to kaga ko kaga sun zo gari su ce wai suna warkar da kutare da makafi hatta cikin mutanen mu Hausawa ba Kirista ba ko ince musulmi wata rana lokacin dan talle yana nan kafin ya rasu Allah ya ji kansa wato mutum ya zo sai yake cewa shi mai ba da magani ko shanyewa kai in ya baka magani zaka tashi sai da ce to sai warkar da dan talle mu gani ya fara ta kan dantalle ina ƙaryan banza ne kawai suna haka suna cutan mutane shi ko mutum mai marar lafiya a dabi'anci to inda ya ji magani sai kokarin ya fiye kansa dan ya sama wannan marar lafiyar sauki saboda tausayi da yanayin laguran da yake kallon sa ci kuma dan talle din ya gwada maganin mutum bai samu saukin ba ya gwada da ya cika mutane da ƙarya kawai mutane suka dinga sai maganin sa suka masa ciniki sosai to duka wannan wato kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata mu'jiza da aka taba bai ma wani annabi a baya shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wannan manzo Allah yana warkar da kutare din yana warkar da makafi yana tayar da matacce din sallallahu alaihi wasallam idan ka dauka cewa annabi Isa annabi Musa yana dukan dutse ruwa ya fito to manzo Allah kuma ba ma dutsen ake dauka ai tafiya da shi ba idan kawai mutane suka buƙaci ruwa to za a nemi mai ruwa ne ko da ruwan dan kadan ne manzo Allah haka zai da hannunsa in ya tsoma kaga in ka tsoma ai ruwan zai dan biyo ya diga to in yi haka nan sai dai haka da hannunsa kawai sai ruwan ya ta zuba ta wannan yatsan da ya tabo ruwan wannan ruwa dan kadan an taba yin haka da wata mata sahabban manzo Allah suna tare da annabi an yi tafiya mai nisan gaske duk ruwan hannunsu ya gare ba su da gusurin ruwa kuma gaba da baya da gefe duk sun duba babu rijiya ko wurin ɗiban ruwa na koki a kusa sai ga wata tsohuwa ta ɗebo ruwa aka tare ta aka ce ta taimaka ta ba da wannan ruwa ta ce da wahala fata nemo suka ce ki taimaka da yake ba mu za mu dawo miki da kayanki aka tawo da ita wurin manzon Allah ta sauke ruwa manzon Allah ya tsoma hannunsa yana ɗagawa sai haka kowa ya zo da salkansa sai da suka cika masu wanka bayan sun ɗiba suka je suka yi wanka masu sha suka sha masu yin shirin abinci duk abin da suke bukata sai da suka yi kowa ya gama bukatunsa da ruwa manzo Allah sai ya rufe hannunsa sai ruwan ya tsaya aka dauki ruwan ta aka mika mata aka ce mata haka za ma uki matan ta ce wallahi ita gani ta ruwan ma kaman karuwa ya biya ragu ba na wani na zai ragu ta haɗu da mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kuma abincin da aka dafa don mutum uku wanda Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya dafa a gidansa yace manzo Allah abinci ne na mutum uku da ni da matata sai kai amma babu laifi ka zo da ƙarin mutum daya mun hadu zai ishe mu manzo Allah sai yace duk wanda suke filin kandar wanda sun fi mutum 300 yace duk ku taho ku tafi gidan Jabir inna Jabira sana'a lakum da'ama amma yace wa Jabir ka je kai gudu ka je wa matan da aka katta sauki abincin akan murhu sai na zo manzo Allah yana zuwa ya duba tukunyan yayin addu'a da kullun alkama da ta niga wanda za ta yi abincin yace ka ce mata katta sai na zo manzo Allah yayi addu'a a cikin kullun alkama yayi addu'a a cikin roman miya da za a yi a masan ana ci da wannan roma kowa da yake gurin sai da yace abinci ya koshi kullun masan bai kare ba kuma roman miyan bai kare ba sallallahu alaihi wasallam dan haka shi manzon Allah duk wata mu'jiza da ka taba jin an bai wani annabi a baya to dukan tattara su an bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa in asaka wani dutse ko wani abu ya magana ne annabi Sulaiman yana magana da dabbobi to annabi Muhammad yana yi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yana tafiya tare da tawagan sahabbai sai wata tsuntsuwa ta taho a guje ta zo ta fadi a gabansa ta yi fuffuka ta yi irin gunjin sunan da tsuntsaye manzon Allah sai ya girgiza kai sai ya juya dan shi yawanci a gabe yake sahabbai suna bin sa baya sai yace ayyukum faja'at hazihi bi farkaiha faja'a hazihi bi farkaiha wane ne ya razana wannan tsuntsuwa ya sa ta a cikin tashin hankali da ƴaƴanta guda biyu sai ɗaya daga cikin sahabbai yace ni ne ya rasulullahi manzo Allah ce to ka dauki ƴaƴanta ka miyar mata ta dauka ta miyar sai ga tsuntsuwan ta zo ta fadi tana godiya tana murna annabi ya kwato mata ƴaƴanta a hannun almajiransa to annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to dan haka shi Isa dan Maryam daga cikin mu'jizansa shine yana warkar da kutare da makafi da guragu kuma amma da izinin Allah duka yake yin wannan domin babu wani abin da zai faru sai Allah madaukakin sarki ya so kuma nan ya kamata mu dakata saboda gurewan lokaci idan Allah madaukakin sarki ya yarda gobe zan ci gaba da yadda muka tsaya abinda muka faɗa mu daidai Allah ya sadaka mu bi tarayya a cikin ladan abin da muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'ar mu cire fahimtar kurakuran a cikin zakatun akwai tambaya ko ƙarin bayani
akwai cikin zakatun akwai da ke ko ne sanya